Je me... Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC na wuce karfe 4:30 na Latsaliya. Muna samun ku akan mita 25.31 da 41 da mita 60 muke zo muku. A jihohin Niger kuma ana jin mu a tashar mu ta biyo Africa dake can Yamai akan mita 102.5 a zangon FM da kuma gidajen rediyon amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niyam da kuma Alpha Radio. Sai a duniyar yanzu da koshin mu nan a biyohausa.com da kuma sashenhausa.com. To jam barka ku da wannan lokaci Ali Mustafa Sokoto da Safina Sulenge muke muku wato gabatar muku da shirin mu na ƙarshe na wannan rana. Bayan ta Safina Sulenge ta gaba ku labaran duniya za mu je jihar Osun mu ji shirin da ake na zabe gobe.
Hukumar zabe a Najeriya ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben gwamna a jihar Osun gobe Asabar.
Sannan za mu ji dalilin samun rudani a shagalin da ake yau a Ghana na tuna shugaban kasa na farko Kwame Nkrumah.
They are telling you that Ghana is bankrupt. They are telling you that our country is indebted to the extent of some £240 million.
To yau juma'a ce da haka rana ce da zamu ba ku damar fadar abin da kuke so a shirin mu ko kuma a bangaren bayyana rawi idan mun bude wayar mu mai lamba alamar tarawa 1-202-205-2655. Zai bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Juma'a gwamnatin kasar Tanzania ta ayyana zaman makokin kwana hudu bayan fiye da mutane 130 sun mutu a sakamakon hatsarin jirgin ruwa a tafkin Victoria. Masu aikin ceto sun yi amfani da tsawon yau wajen zakulo karin gawarwaki daga cikin jirgin ruwan da yake fije Alhamis da rana a yayin da ake tarairadin cewa jirgin ya cika fiye da kima. Hatsarin jirgin ruwa al'amari ne da aka saba gani a kasar Tanzania domin mutane 894 ne suka mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya kife a tafkin Victoria a watan Mayu 1996. A shekara ta 2011 irin haka ta faru lokacin da aka tabbatar da mutane mai tansun mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya nutse a gabar tekun Zanzibar. Fiye da mutane 1000 aka bada rahoton sun bace a wancan lokacin. A sati mai zuwa idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Donald Trump zai halarci babban taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara tare da sauran shugabannin duniya bayan da ya halarci taron shekarar da ta wuce inda ya barazanar ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Shugaban na Amurka ya baiwa mahalarta babban taron mamaki a bara inda yake cewa
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to talk.
Ya ce Amurka tana da karfi da hakuri amma idan aka kai ta bango to dole za ta kare kanta da kawayenta. Ba mu da wani zabi, dole mu ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Wannan mayan rokan wato shugaban Koriya ta Arewa kenan kisan kunar bakin wake yake makansa da gwamnatin sa. Dangantaka tsakanin Washington da Pyongyang sun inganta tun a lokacin wanda ya sanadiyar wani taro a watan Yuni. To amma sake yin tattaunawar ido da ido na ganin ido ya gagara. Kila babban taron na Majalisar Duniya ya samar da damar da za su shirya. Jami'an diplomasiya sun kasa kunne su saurari jawabin Trump a ranar Talata don ganin ko akwai alamun ci gaba. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta da duk abin da ya faru. A yayin da yake zantawa da 'yan jarida a yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Ken Shuang, ya ce tuni ƙasarsa ta bayyana wa Amurka rashin amurcewarta akan wannan mataki. Mr. Shuang ya ce matakin na Amurka ya yi mugun keta ƙa'idodin dangantakar ƙasa da ƙasa, haka kuma ya raunana dangantakar tsakanin kasashen biyu da kuma rundunar sojojin kasashen. Ita ma kasar Rasha a yau Juma'a ta mai da martani lokacin da mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Sergey Ryabkov ya yi wa Amurka kashedin cewa ta shiga taitayinta. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da goyon bayan Brett Kavanaugh, mutumin da ya gabatar da sunansa domin zama alƙalin kotun kolin ƙasar. Shugaban ya yi wannan furucin ne a wajen wani taro a Las Vegas a jiya Alhamis, inda ya bayyana shi a zaman wanda ya iya aiki kuma mai dattako. Lauyoyin matar nan mai zargin Kavanaugh da keta haddinta sun ce tana son ta fito ta bada ba'asi a gaban majalisar dattijai a sati mai zuwa, amma har sai in za a tabbatar mata da za a bata kariya. Lawyer Deborah Cass ta ce wadda take karewa Christine Blasey Ford ta samu barazana za a kashe ta, wanda ya tilasta ita da iyalanta suka bar gidansu a jihar California.
Kwa gashi yake Safina Tuso don gida labaran duniya daga Washington. To rahotonmu na farko ya fito daga Hassan Umaru Tambuwan ne akan shirye-shiryen da ake na zaben gwamnatin jihar Osun Gombe.
Hukumar zabe a Najeriya ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben gwamnati a jihar Osun Gombe Asabar. Alhaji Aliyu Bello shine mai magana da yan hukumar zabe ta Najeriya.
Alhamdulillah, hukumar zabe a shirye take tsab don gudanar da zaben jihar Osun kamar yadda aka tanada, kuma insha Allah za a yi shi cikin nasara, kuma a yi shi cikin kaidoji da dokoki da aka tanada domin mu da.
Waɗanne irin shirye-shirye kuka yi domin wannan zabe na gwamnatin jihar Osun?
Yanzu abin da ake bukata na gudanar da wannan zabe yana hannun an gabatar da ƙarin kayayyaki ga kananan hukumomi, ma'aikatan zaɓe na nan Najeriya lokacin zaɓe kawai domin su gero kunan da aka tura su saboda gudanar da wannan gagarumin aiki da aka fara.
Kamar 'yan takara nawa ne ke takarar gwamna a wannan zaɓen gwamna na jihar Osun?
'Yan takara 48 ke fafata a wannan zaɓe, kuma insha Allah hukumar zaɓe za ta yi dukkan su adalci da gudanar da zaɓe a irin ƙa'idoji da zaɓe ya tsari.
Akwai rahotannin da ke cewa kun hana a yi amfani da wayar hannu domin ɗaukar rahoton katin watan da aka kada zabe akan ta, me yasa?
To ai da mun samar da sirrin kada ƙuri'a wajibi ne a dukkan matakan da mutuka, musamman a wannan zabe da jihar Osun. Tun da hukumar zabe ta yi kokarin da ta ta miƙe dukkan hanyoyin barna, to yin amfani da waya wajen ɗaukan hoton ƙuri'a da mutum ya kaɓa da mutum nuna ga waɗanda ake gunja da su don a samu ta biyan buƙata, nan shi ne mai girma kuma saɓawa ne da ƙa'idojin sirranta bayanan jefa ƙuri'a. Don haka ko zabe ta ce ya kamata duk wanda zai jefa ƙuri'a a daidan gabar da don gwale ƙuri'arsa, to ya ajiye wayar su kan shi ga ita ballan ta na ɗauki hoto, ko da wata na'ura ce ke ɗauke da ita, in dai ta jibanci ɗaukan hoto to ba a yadda ka shiga da ita ba domin ba daidai ba ne jefa ƙuri'a ya ɗauki hoton ƙuri'arsa da mutum nuna ba ko wani.
Wani tabbaci za ka bai wa masu kada ƙuri'a da kuma 'yan takara na jihar Osun?
Ai, kowa ya san hukumar zaɓe dai ba shi da ɗan takara a cikin 'yan takarkari 48 ɗin nan da ke fafatawa, don haka dukkan 'yan takarkarin da suke fafatawa ɗin nan a wurin hukumar zaɓe a mataki ɗaya suke na masu neman goyon bayan al'umma, kuma alƙawarin da kuma zaɓe ke kuma ƙarfin da shi shi ne ƙuri'a ne kaɗai ka iya kai ɗan takara da nasarar lashin ƙuri'un da aka nike nema, kuma hukumar zaɓe za ta yi amfani da ƙuri'ar da mutum ya samu ne ta bayyana sakamako, don haka 'yan takara su kwana da sanin cewa wanda duk yi nasara shi za a bayyana.
Ko kawo yanzu hukumar zaɓe ta fuskanci wasu matsaloli a shirye-shiryenta?
Alhamdulillah, ba wani na kasu ko cikas da aka samu tun daga lokacin da aka fara har yanzu, komai na tafiya a kan gaba da aka tana da shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, to sai rahoto na biyu wanda Ridwan Abbas ne ya aiko mana shi daga Ghana kan shagalin tana shugaban kasar na farko wato marigayi Kwame Nkrumah da kuma dalilin da yasa aka samu rudani a abun.
Sai dai akwai ɗan rudani dangane da bikin wannan rana, kasancewa tun a zamanin mulkin marigayi a Tamils aka soma bikin wannan rana a matsayin ranar tunawa da Dr. Kwame Nkrumah a matsayin wanda ya jagoranci samar da 'yancin ƙasar Ghana. A shekarar da ta gabata, a yayin bikin cika shekaru 60 da samun independent Ghana, shugaba mai ci Nana Akufo-Addo ya faɗa a cikin jawabinsa na wannan rana cewar waɗanda sun ka haɗa da samar da 'yancin Ghana sun haɗa da Edward Akufo-Addo, JB Dankwa da wasu, saboda haka wannan rana za a maishe shi na tuntuni ne da marigayi Nkrumah, amma kuma an ware wata ranar daban na ranar waɗanda sun ka samar da ƙasar ta Ghana baki daya da son ka hada da shi Dr. Kwame Nkrumah.
Sai dai wannan jawabi na shugaban kasar ya samu suka daga bangarori daban-daban. Tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya caccaki shi shugaban kasar na yanzu yana mai fadan cewar yau din nan zai ci gaba da kasancewa ne rana na wanda ya samar da kasar Ghana wanda yake nufin Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah. Yanzu ku bar mu saurari wasu jawabai da shi Kwame Nkrumah yayi a wancan lokaci.
They are dismantling the wake of 15 years. They are telling you that Ghana is bankrupt. They are telling you that our country is indebted to the extent of some £240 million.
Suna kakkabe ayyukan da aka kwashi shekaru ana yi. Suna fada muku cewar Ghana ta talauce. Suna fada muku Ghana na da bashi da ya kai fa miliyan 140. Waɗanne irin wawaye suke da suke tunanin za ku yi imani da wannan wauta nasu? Ku bude idanuwarku, ku dubi kewayenku, ku yi wa kanku lissafi, ku dubi sabon tashan jiragen ruwan Tema, ku dubi madatsan ruwan Volta Dam, ku dubi hanyoyin mota da muka yi muku a bisa alkawuran Convention People's Party da gwamnatin ta. A ƙarshe dai muna akan turba na babban nasara sabuwa da muka cimma a 1957. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To sanda yake Ridwan, to kamar yadda nace yau Juma'a ce, don haka rana ce ta baku damar ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Idan muka bude like kamun ko kuma line na namu mai lamba alama tarawa 1-202-205-2655. Amma sai bayan mun gama jin waƙar talaka ta nan maraya.
Cikin Lagos kuma ga Badshu, ga Laina Shu, ga labintin zabadin an kafa, haka ke talaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolar da bin jirgin zama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa taliya zan talakawa an kai, dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su, sannan su ne zai kai, sannan zai dawo da su, mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wurin ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku, wannan mota ce kasa in ba hanya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun bude line muna waya domin jin ra'ayinku. An ce akwai kira daga ko Niger ko Niger, ban san wani ne cikin su ba. Daga ina ne kake kira?
Daga Niger ne.
Okay, jihar Niger kenan ko? Daga cikin Nigeria kenan. Ina wuni?
Ayin lafiya.
Lafiya, kallon wake magana ne.
Alhaji Adamu ne daga nan Kagara.
To Alhaji Adamu ina fata ka ni lafiya me ke ci ma tuwa kwarya yau kai ne na farko.
Abin da ke ci tuwa kwarya akan maganar shugaba Buhari ne.
To
da kuma go Najeriya da muke ce da muke fama da su yanzu.
Na'am.
Ya ka taimako Buhari na iya taimakon talakawa amma su ba sa son su taimaki talakawa.
Su suwa yake nan?
Su gwamnoni
ne. Gwamnoni ko?
Gwamnoni.
Amma za ka yi jam'i duka ce duk gwamnoni nan 36 ba wanda ke son taimaki talaka?
Ba abu. Kana yin jam'i a Najeriya su sabi lillahi saboda idan ka lura da irin taimakon da Buhari ke ba su taimaki talakawa ba sa yi. Ina tabbatar maka kama maka irin kudin nan da yake cewa na infawa din nan. Za ka ga cewa ba wani da za a fito cewa gashi yau an ba dan talaka. Sai dai ka ji wani wanda yake yana cikin gwamnatin su wayannan gwamnonin wannan dan uwansu ne, wancan dan uwansu ne an dauka an ba wancan an dauka an ba wancan. Shi kuma da bayan Buhari yana yi ne saboda talaka ya ji daɗi wani abu. Alal misali kuma bari mu nuna maka yanzu kamar da kanan ta gina zuwa kwasuwa idan ka tuzi titin nan sai ka yi ma wannan nan namu Allah ya isa
insha
to da hayyacin cikin mutu kuma Allah ya tabbatar maka wallahi sallahi ina Aliyu gwamnatin Buhari a Najeriya wanda ya zage ta ya zage Buhari akan wannan sai Allah ya isa mishi.
To mun gode mun samu kiraye guda biyu daga wurare amma lan yana tsinkewa amma yanzu an ce muna da kira daga Zamfara. Wa yake kira mu daga Zamfara?
Ne ke kiran ku Alhaji Bala Sama'ila Burburi daga Bangon Lokar Gambara.
Alhaji Bala barka da dare, me kake so kai magana akai?
A ina muku fata da dare. To zan yi ku so fadi kuma game da yan siyasa.
To
wato yan siyasan mu su gari ba mu yara kwayoyi da makamai. Shi ta aiki.
To.
Domin kowa na son yaron shi ya zama mutumin kwarai. Na san kira yaran wasu baka ba su. Bukake da aduna. Su ta shi ta aiki.
Gaskiya bai kyautu ba ka.
Nan ga yan siyasan Najeriya.
To Allah ya sa sun je ka Alhaji Bala, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Kai layin baki wane ne yake magana? To ban ji sunan ka ba amma dai mu je ci gaba da magana abin da kake so kai magana.
To wato batun da nake so na yi Allah yau.
Na'am.
A kan batun yan shaye-shaye masu shan kwaya da sauraron su haka. Sabida karkara gaskiya mun samu sauki kuma dalilin da ya sa mun samu sauki saboda irin sa da sauran rake su kudin ya karu yadda yanda ake tunani. Dan kaga ana sayarwa ne da ranka goma ya ga sai ya sha guda goma ko guda goma sha da rana daya. To yanzu ta tashi zuwa kira 70. To muna godiya don Allah ya kara mu wannan kwayan kudi, kaga hakan zai kara ainihin magan shaye-shaye a Najeriya da karkara musamman mu yan karkara. Na gode Allah ya sa tashi lafiya.
Mun gode kwarai da gaske. Bari mu ji Adamawa. Assalamu alaikum.
Alaikumus salam. Aliyu Mustafa Sokoto.
Na'am.
Ina ganshe ka.
Ni ma na amshewa. Kana lafiya? Wane ne?
Abdullahi ne daga Adama Abdullahi Wanzam.
Tamam Abdullahi Wanzam, barka ka da dare, me kake so ka ga mana yau?
Alhamdulillah. Farko dai ina murna da kama ku a yau.
To mu ma mun ji dadi da ka kama mu.
Ina kuma ban kama.
Mun ji dadi.
Ina maka godiya. Alhamdulillah. Sai wani rana in bayyana ra'ayina.
To mun gode kwarai Alhaji Abdullahi. Allah ya nuna mana wannan rana din. Ka gaida iyalinka da kyau, kaji? To bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalam. Malam Abdullahi.
Na an wane ne yake magana? Aliyu ne ba ba mutuwa ne.
Sai Aliyu lalo kana magana Nasiru Killa da su ta karama kuma Lairu samu na rajar Kaduna.
Mun je Nasiru, ina jin ka, me kake so ka ga mana?
Ana gari Nasiru Killa ne da kasuru ta karama kuma Lairu samu na rajar Kaduna.
To na je kamar Nasiru, ga mana abin da kake cikin ka, me kake so mu sani mu je yau daga wurin ka ne?
Ina so in kira ga ƴan siyasa dan Allah su guji bai matasan mu kwayoyi su riƙa haukata mana su akan siyasa ne. Ai siyasa mai tsafta da ma'ana kuma a zaba mana jama'a kuma wanda za su je wannan kasan halin da muka ciki muke ciki yanzu.
Haka.
Ubangiji Allah ya taimakewa Buhari.
To mun gode ku. To mun gode wannan nasaru. Mun tsaya nan Kaduna dai har yanzu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Aliyu Mustafa Sokoto binin ilimi, barka da lafiya.
Barka da rewa ne.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Malam Murtala ya daga Gasa a yau.
Alhamdulillah mutanen da gasa suna jinjin amma BOA sashin Hausa Malam Mustafa
Aliyu Mustafa. Muna gaishe su. Cigaba.
To insha Allah to gaskiya. To madalla to abin ka ga mutane suna ta wai dan arewa na bude baki yana da wannan gwamnati bace ma arewa a wani abu ba kwanaki na je Abuja na ga inda da ga tafke ta fada da wannan titin nan namu wanda tun lokacin baban gida raban da a bada kwangila mai tsoka wanda na san da ga su tabbatar da haka na ga ido na ga ana yi kuma saboda Allah shekaran je yana da ban shi da je mai duguru shekara 10 ya je ya soke mai a trailer yau ya dawo ke ba mu labari shi din yanda ake gane mai duguru wallahi ya bashi mamaki gari an zauna lafiya ana ta hadada wannan ba ci gaba bane kuma sannan naji an ce an kullo ta gona a hota yanzu akwai wani wanda yace kullo ta gona a hota ba wannan gwamnatin ba saboda ba ta biyan haraji kaga sun biya haraji an bude wannan ba ci gaba bane da fatan za ku tashi lafiya Aliyu Mustafa Sokoto na gode
mun gode Malam Murtala bari dai mu tsaya Kaduna har yanzu nan yan Kaduna sun nace assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina jin ka wane ne
Aliyu Mustafa kana magana da Rabi mai kanwa da manja dokar ne Kaduna sai
to Malam Rabi barka da yamma
Duga Allah ne ina son yi kira ne ga wanda da suke zargin Buhari ya kawo yunwa a ƙasa. To gashi ne kuma mun yi noma masara ta faɗi 2500 ko kuma ya faɗi amma ba su ji sun tauke mata da kawa ba. To kaga ake kenan Buhari ba ya kawo tsada. Tsada na Allah ne. Ya kamata su yi adalci. Kaga noman da yake inganta mana noma inganta ga abinci ya samu amma yanzu kuma su koje ga Allah ba su koɗe mishi ba.
Ku
ne ma Allah.
To mun gode kwarai malam Rabi mai kanwa bari mu je yobe assalamu alaikum
wa alaikum salaam rahmatullah
wa ke magana
eh Muhammad Adamu ne daga nan jihar Yobe
na wani gari a Yobe
sai a Fatakum ne
to malam Muhammad Adamu barka da rimi kake so ka ga mana ne
eh to ra'ayina dai shine anan ina son shugabanni su yi wa ainihin talakawan su adalci musamman ma musamman ma wato jam'iyya
bana da kana jin kanka kana radio muna jin kanka kashe radioon ka yafi sai ka mai da hankali ka abin da kake so ka faɗa ba lokaci da yawa
haka so kana ji na ba
ina jin ka cigaba da sauri
yau wato talakawa su zai za su zabi shugabannin da ya dace da su amma kuma sai a zo a hana su yin haka sai a ce an nada da nake su ne za su yi zabe to talakawa ta yaya zai samu yancin sa wannan shine ra'ayina
to mun gode bari mu je Kano assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Allah bai barka da yamma.
Barka da yamma.
Sunana Alhaji Musa Garu ne radio da recorder kasuwa kawo Kaduna Najeriya
da. Me kike a Kano yau Alhaji Musa an ce da Kano ne kuma ga ka.
Eh mun je gaisuwa iyaye ne san gida.
To ba da lato a gaishe su me in fadi mana.
To alhamdulillah eh akwai wani sako ne da aka bani in bada domin yadda ake janyo hankalin al'umma dangane da sayan filaye a guraren lambarin gefen rafi din nan. Gaban karamar hukumar Danko Sagu Ahmed Suleiman Sani sai har sai shin ji ya bada wannan sanarwa ce ya kamata mutane su hatara da sayan kika shirin fili a gurin da saboda idan ruwan ka bai isa alwala ba to sai kai taimama maimakon a ce ka je ka sayar gurin da rambaliya za su zo ta mamaye maka gida to ya kamata tsarin da zaka kiyaye
kamun gode malam Musa to bari mu koma Kaduna da Kano assalamu alaikum
wa alaikum salam Alhaji Aliyu Mustafa barka da yammaci
barka da dare
to sunana Prince Abubakar daga kasuwar magani a jihar Kaduna Najeriya
ka gode rima kana lafiya
gaskiya eh Alhaji Alau Malam Aliyu
tambaye
ina so ne in ji hankalin fadan shugaban Najeriya musamman kan wani zargi da aka zira ma shi shugaban ma'aikata na nan fadan shugaban kasa shi Abba Kiyar kwanakin baya amma abin takeici shine sai muka ji fadan ta bulla ta bakin shi Malam Garba Shehu suna kore wannan zargi to gaskiyar magana ba mu ji dadin haka ba ya kamata a bar hukumar EFCC ne take da haƙƙin ta wannan bincike ta tabbatar da zargin ko kuma ta ci ta wanke shi Abba Kiyar din ya kamata dan shi Malam Garba Shehu yana magana da yawun shugaban kasa ne ya kamata ya ringa kare waɗansu manyan jami'an fadan shugaban ƙasan ba
To mun gode Malam Yarima Abubakar da wannan waya taka muka zo ƙarshen wato wannan daukar rayuwa na jama'a yau sai kuma ranar Litinin da Allah ya kai mu.
Lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Abdullah Ahmed Abdullah wani mutum ne da ya gudu wanda kuma ake tsammanin yana daya daga cikin manyan jagabannin kungiyar Al-Qaida wanda ake nema dangane da harin bama-baman da aka kai ofisoshin jagarancin Amurka a birnin Dar es Salaam kasar Tanzania da kuma birnin Nairobi kasar Kenya a 1998. An haifi Abdullah a kasar Masar, shi dogo ne kuma yana da yawan sa tabarau. Yana da tabo a kan lebensa daga gefen hagu, haka kuma akan kira shi Abu Muhammad Al-Masri, kwararre ne akan harkar kuɗi. Idan ba a mance ba ɗaruruwan mutane aka kashe a hare-haren 1998, dubbai kuma suka ji rauni, yawancinsu 'yan ƙasashen Kenya ne da Tanzania. Amerika 12 suna daga cikin waɗanda aka kashe. A saboda aikata wannan laifi da kuma wasu laifuffukan, an caji Abdullah da laifin kulla makarkashiyar yin kisa da aikata wasu laifuffukan. Abdullah tare da abokin harkarsa shi ma dan kungiyar Al-Qaida mai suna Saif Al-Adl, shi ma Amurka ta caje shi da laifin yana da hannu a hare-haren da aka kai ofisoshin jakadancin na Amurka. Bayan an kai hare-hare, Saif Al-Adl ya koma kasar Iran karkashin kariya ko kuma kulawar rundunar sojojin juya-juya hali na kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi tayin ba da tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bata bayanin da suka sa aka kama Abdullah ko kuma hukunta shi. Amurka tana ba da tabbacin za a binci dukkan rahotannin da aka samu, kuma za a boye suna da kamannin wanda ya bada waɗannan bayanan. Idan ya zama dole, a shirya Amurka take ta kare dukkan waɗanda suka bata bayane ta hanyar canja musu wurin zama. A saboda haka, duk wanda yake da bayani akan Abdullah Ahmed Abdullah ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma ta yanar gizo akan www.rewardforjustice.net ko kuma a aika da sakon email zuwa ga info@rewardforjustice.net. Sharhin muryar Amurka kenan aka gama ji wanda ya bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
To sai shirinmu na ƙarshe labarin matakaice ga Safinatu.
Yau Juma'a gwamnatin kasar Tanzania ta ayyana zaman makokin kwana 4 bayan fiye da mutane 130 sun mutu a sakamakon hatsarin jirgin ruwa a tafkin Victoria. Masu aikin ceto sun yi amfani da tsawon yau wajen zakulo ƙarin gawarwaki daga cikin jirgin ruwan da ya kife jiya Alhamis da rana, a yayin da ake tara ɗeraɗin cewa jirgin ya cika fiye da kima. A sati mai zuwa, idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Donald Trump zai halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara tare da sauran shugabannin duniya, bayan da ya halarci taron shekarar da ta wuce inda ya barazanar ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Shugaban na Arewa ya ba mahalarta taron mamaki a bara. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta da duk abin da ya faru.
To Safina ta gaishe ki. To jama'a, abin da ya sauka kenan a wannan shiri na ƙarshe na wannan rana ta Juma'a. Sai gobe da safin Allah ya kama lokacin da muke fatar kullum ku da karfe 6 da safe da shirinmu na farko kenan. Kafin mu bar ku, muna son mu yi ta'aziyya ga Philip Moses, shugaban kungiyar zumunta ta arewacin Najeriya da ke nan Amurka, wanda mahaifiyarsa Lami Musa Hassan ta rasu yau da safe nan cikin Amurka din. Allah ya bada hakuri, Allah ya sa mu cika da imani. Yanzu ka madadin ita Safiyantu da Julia Declaration da dukkan da injiniyan Cedric, mini Ali Mustafa Sokoto a Washington, a hutun ƙarshen mako lafiya.